Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najeriya. Za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake aikawa Koriya ta Arewa wani sabon gargadi ranar Alhamis da cewa kada ta sake yin wani abin da zai tada hankali, yayin da rahotanni ke nuni da cewa Pyongyang za ta gudanar da babban hutun kasarta tare da gwajin wani makamin nuclear. Trump ya faɗa a fadar White House cewa Koriya ta Arewa ta zama matsala, ya ƙara da cewa za a yi maganin wannan matsala. Koriya ta Arewa ta maida martani jiya Juma'a, inda ministan harkokin ƙasashen wajenta Hun Sen-ryul ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa lamarin yankin Koriya yanzu yana wani halin wato ture ka gatsiya, kuma demokradiyyar jamhuriyar al'ummar mutanen Koriya ba za ta nada hannu tana kallo Amurka na kai mata hari ba.
Trump shin jambuye ita da sun jinkirin yukte ku shin jambu
yace idan Amurka ta dauki wani matakin soji na ganganci, to kuwa za mu tunkare shi da karfi, in ji Han, wanda ya ambaci Koriya ta Arewa da ainihin sunanta demokradiyyar jamhuriyar al'ummar Koriya. Muna da nuclear mai karfi a hannunmu, kuma ba za mu nada hannu muna ganin Amurka tana kai mana hari ba. A wata hira ta musamman da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a Pyongyang, Han ya kuma dora wa shugaba Trump alhakin tsamari da aka ƙara samu. Yace irin sakonnin da yake aikawa da kakkausan lafazi ta hanyar Twitter suna da tada hankali. Shugaban Amurka Donald Trump ya yabawa sojojinsa domin nasarar da aka samu a harin da suka kai wani wuri da kungiyar IS take da ƙarfi a lardin Nangarhar a ƙasar Afghanistan, da bom mai ƙarfi da ake kira Moab a takaice, bom mafi girma da ba na nuclear ba a jerin makaman Amurka. Shugaba Trump ya shaida wa manema labarai cewa an sake samun nasara a wannan ma. Idan ka duba abin da ya faru a cikin makoni 8 da suka shige, ka kuma kwatanta da abin da ya faru cikin shekaru 8 da suka shige, za ka ga akwai bambanci matuƙa. Babu shakka kungiyar IS ta samu mafaka a Afghanistan cikin shekarun nan, ta kuma dauki alhakin hare-haren da ake kai akai asarar rayuka da suka hada da harin da aka kai watan jiya kan asibiti a Kabul da ya kashe sama da mutane 30 ya kuma jikata waɗansu 80. Amma idan aka kwatanta da Iraki da kuma Siriya, inda kungiyar IS ta fara kaurin suna a shekara ta 2014, reshen kungiyar na Afghanistan ba shi da karfi. Wannan ya haifar da alamar tambaya kan dalilin da ya sa aka zabi kai hari na farko da bom mai nauyin kilogram 10,000 da ake kira Moab ko kuma uwar bumabumai a Afghanistan. An fara wani zaman tattaunawa dangane da batun harkokin tsaro a Afghanistan da kuma sasantawa a birnin Moscow jiya Juma'a, irinsu na uku da aka gudanar daga watan Disamba. Ƙasashe 11 ne suke zaman tattaunawa da suka hada da Afghanistan, China, Iran, Pakistan da kuma India. An kuma gayyaci tsofaffin ƙasashen mulkin Soviet da ke tsakiyar Asiya zuwa taron karon farko. An ba Amurka goren gayyata a zaman tattaunawa da ake a Moscow, sai dai Washington ba ta karbi goren gayyata ba, bisa ga hujjar cewa ba a bata ajandar taron ba a kan lokaci, kuma ba ta san ma manufar wannan taro ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin Apple ya samu izinin gwada motoci da ke tuka kansu a titunan California, ya kuma zama kamfani na baya-bayan nan da zai gwada wannan fasaha. Hukumar kula da sufurin motoci ta jihar California ta bayyana jiya Juma'a cewa an ba kamfanin Apple izinin gwada motoci uku da kamfanin motoci na Lexus yake kerawa. Kamfanin Apple ya shiga sahun kamfanoni da aka ba izinin gwada motoci masu tuka kansu. inda kamfanoni 29 suka sami izinin gwada fasahar a jihar California. Kamfanonin sun hada da fitaccen kamfanin nan na Google da kuma kamfanonin kera motoci da suka hada da Ford, General Motors, BMW, Volkswagen da kuma Tesla. Izinin da aka ba Apple zai ba da dama ga mutane 6 su gwada fasahar. Dokar jihar California dai ta buƙaci mutum ya kasance a cikin motar da ke tuka kanta domin ya dauki mataki da aka samu kuskure. Jami'an kamfanin sun ce izinin ba yana nufin kamfanin Apple yana shirin kera motoci bane, sai dai yayu ya kirkiro da wata manhaja da za a yi amfani da ita a fasahar motocin da ke tuka kansu. Daga ƙarshe, wani jerin gwano da na addini da aka gudanar jiya Juma'a a wato birnin Chicago ya yi nuna cewa an samu tashe-tashen hankali da dama bana.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Sauraro, assalamu alaikum, yau muna tare da Mamar Kase,
Mamar Kase
da kuma Usmanu Kabara. Haka kamar yadda aka saba
gashi nan mun hadara a ciki kenan
haka ne to a da fata an tashi lafiya
muna muku fata alheri kan
haka ne Usman bari mu fara da mika sakon taimurna saboda ajiya ajiya juma'a aka yi bikin auren dan wakilin mu wato Sani Shahab Malumfashi wato Sa'idu tare da Zainab Muhammad Duru wanda aka daura a masallacin juma'a na An-Nur dake mai tama a birnin Abuja muna fatan an yi biki lafiya kuma kowa ya samu ya koma gida lafiya Allah ubangiji ya sanya alheri
to amin amin
ga dimbin gaisuwar sashin Hausa na muryar Amurka musamman wannan fili na Abuja huce zuwa ga ƴan majalisa a Facebook kenan Jibrin Umaru tare da Aisha ta Sani Abdu sai Ja'far Hudu Ahmad sai Usman Abdullahi da Abba Sidi sai gaisuwar Saddam Abdul Kakumi sai Zardin dan Kana wanda ba da Usman Yusuf haka kuma muna gaida Nura Mu'azu tare da Luqman Ibrahim sai Habu Muhammad da Yahaya Shehu sai gaisuwar Kabir Muhammad Marabis tare da Yusuf Muhammad sai Muhammad Ahmad sai kuma M Lawal Baban Amir tare da Muhammad Awal Mai Faci tare da Adam TRK Shaibu da fata na fada sunan ka daidai wata kila ko yana nufin turaki ne sai kuma Ibrahim Umar Sarki da Al-Amin B Garba sai Yusuf Mai Jama'a tare da Umar Adam Bala Yaro sai gaisuwar Nasir Muhammad Salisu da Lawai Sanusi Sanusi tare da Abubakar Umar sai Abdullahi Aliyu Nanawa da fatan kuna lafiya dan ban gaisuwa ga yan majalisa Idris Bello Ibrahim tare da Umar Sanda sai Sadiq Abdullahi da Amiru Ya'u sai Sale Audu tare da Otemolu Abosede da fatan na fada daidai sai Mustafa Mustafa tare da Tahiru Goya sai kuma gaisuwar Najib M Isyaku tare da Bakura Muhammad Kori sai gaisuwar Ibrahim R Uthman Inta sai Ja'far Ibrahim a karshe sai Ibrahima Abdul Karim Yari bore dukkan ku da fatan kuna nan lafiya
to Allah ya nufa sai kuma nan gaisuwar fatan alherin ta bari huce zuwa ga Ibrahim dan Oga Ilela sai Mustafa Yusuf Babangayi da kuma Ma'azu Oga sai Muda Musa Ukashatu Abdulkarim da Umar Usman Hassan sai kuma gaisuwar fatan alherin ta bari huce zuwa ga Suraiya Rabiu Aliyu da Ibrahim Alaramma sai Alhatu Muktar da Abubakar Sadiq gaisuwar fatan alherin ta bari huce zuwa ga Muhammad Hassan Murtala sai kuma wato wannan ya tura shi sau biyu sai za mu tsallake shi kenan sai Sale Sale Ibrahim da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Hafizu Gumel Hafiz sai Muhammad Gadari na Gadari to sai kuma Silas Stone Mike Muzo gaisuwar fatan alheri zuwa ga Zulkiful Salim da Lawal Yakubu Gatawa sai Zukuru ko to Alhassana fa sunan daidai Yahaya sai Alasan Usaini Alasan sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Muhammad Inuwa da Abdullahi Haruna da Ibrahim Muhammad sai Khalifa Muhammad KHS sai kuma Husaini Taylor Angon Malam ko adagon malam Allah ya sa na faɗi sunan daidai sai Bashir
adagon malam
to ina ga kila haka ne me kila didin ta fita ne ba yawa sai kuma Bashir Mai Daura da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aisha Umar da Bashir Musa da Yusuf FKY Muhammad sai Aminu Sani da kuma gaisuwar fatan alheri na bari huce zuwa ga Yusuf Rufai sai Jamaluddin Muhammad da dan malam dan malam sai Adamu Mai Riguna da kuma daga karshe zance Muhammad Hassan da Ibrahim Umar Uchako ko Kwachako ne Allah ya sa na faɗa
kuma yau takawa daga ne yau ka fito da shirinka
yau na ga amma kai ma kana ringa ji to wai wannan platanci yake
ba abin da bai gaurayawa
ni
ba abin da bai gaurayawa cikin wannan waka ne kace yare dai kake ji to ba za ka samu abin da yake fada ba
gaskiya wannan kan naji kuma da kala kala
yarurukan da yawa
eh kwadayi
Usman a makon jeni cikin baka wani labarin da wani mai sauraro ya aika mana
haka
ta Facebook wato labarin nan daga farko ni da na fara karanta labarin ban nace to wannan menene labari kuma a wannan sai daga sai da nazo karshe tukunna wato da na fahimci abin da ya faru wato da na kyalkyale da dariya saura ka danna na tantsi da kan kujera wato masallaci ne aka je masallacin juma'a aka je aka zauna sai irin aka zo da akwati irin fi sabilillahi inda akwai mai niyyar ba da sadaka kuma wanda yake da shi yawa shi wannan mai bare Abdul Wahab Bello sunan mai sauraron da ya aika mana da wannan labari kenan Abdul Wahab Bello shi ya aika da wannan labari yace wata rana ne na je masallacin juma'a na zaune sai aka zo da akwatin fi sabilillahi to sai ya sa hannunsa aljihu sai ya ciro naira 10 sai ya saka a cikin akwati kana ji abin da nace naira 10 sai ya saka a cikin akwati to ya saka sai wani mutum dake bayan sa sai ya taba shi sai irin ya dan taba shi din nan sai ya waiga ya ga ko menene mutum ne yake taba shi da mutumin da ya waiga sai mutum ya miƙo masa kuɗi naira 5000 to bai ce masa kala ba shi kuma da ya karba kuɗin sai kira mai abin nan mai akwati dama bai wuce shi ba sai ya saka a cikin akwatin nan ya saka a cikin wannan asusu na akwati
na fi sai
da aka gama lokacin ana hudu ba saboda haka dai shi wanda ya miƙo masa kuɗin nan bai ce mar kala ba shi ma bai ce kala ba shi dai
ana hudu ba ai magana
ai magana shikenan shi dai ya karba kuɗi dai ya saka a cikin akwati to bayan da aka gama hudu ba kana ji na sai mutum ne sai ƙara taba shi shine sai ya waiga sai yace sai mutum ne yake ce masa yace wallahi kuɗin ka ne fa naga sun fado daga aljihunka shine na riko ma abin da yasa ban fada maka ba saboda an ce idan ana hudu ba ba a magana kana ji abin da ya faru
ya yi saka dole to aida ya riƙe Allah sarki
ya wato abin da ya faru shine
nama almani
ya yi sadaka ta niyya ta naira 10
sai ta 5000 da ba niyya
ta 5000 kuma ta dole
to yanzu Allah yake nan
to an riga an tafi da zai je buɗa kwata ne ya ci masa kuɗin sa
wai sai ita labarin da nazari ya ban kawai shi ma kuɗi ne za su faɗa rijiya sai wani wako za su haɗa rijiya za shi kalma ya bi su da su
wato kaga dai akwai wannan ya nuna cewa yana da kuɗi da yawa aljihunsa
amma naira 10 ya bawa
amma naira 10 dai ya cewa zai yi sadaka
zai ba mu Allah rance ya ba shi
akwai kuɗi naira 5000 aljihunsa shi kuma bai san cewa da zai ciro wancan ne wannan suka faɗo ba
shi kuma wancan ya ɗauka ya miƙa masa
shi kuma wancan maimakon ya ɗauka ya sa aljihunsa saboda fi sabilillah sai ya taɓa sai ya ce malam ga kuɗinka na ya
faɗo
saboda ya yi murna ya ga cewa ya yi sadaka da 10
Alhaji Iro ni ina ganin dai wannan da miƙa shi gani an ya ba mu gunta ji ai ga nan da zai miƙa ne ya taɓo shi ko ba zai magana
ai ai sai ya miƙa masa saboda nasa ne
Allah sarki
ya miƙa masa kuma ya masa bayani ai yace ana hudu ba lokaci
dan agaji yace ban kuɗi na ba 5000 din nan ban yi niyya ba
wa zai ce yaushe ka sa 5000 ma tukuna ya san cewa ka sa 5000 ne ba da ya ga kawai dai an sa
ka ga dungula ba
yana kirga abin da kowa ya bada bane
kuma dan dungula na ke dan zira
yawa yawanci akan dan makale sa hannu ne ma dan kada ga abin da aka sa
Allah ya karba
Allah ubangiji ya karba 5000 duk da wannan naira 10 da yasa Allah ya karba
kai tiko ya biyo gartai
ma za da rada mu da sai sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana
Allah ya kai mali Ibrahim
ya za a madadin
Usman Ahmad
Ibrahim Albayyar ke cewa mu huta lafiya
idan ba ma tambare wala nan ne o kalgan kutumo wala nan ne Yeah. Oh,
madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.